رسول الله وبعد ما سوسر أمو يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودي ساجي قسم توا تارا دا كنت تكي واني سابا شرنا فترين رحمة شرن دي كي باكو داما دو من اكو دي تنبري يوكو ودن دي سكشا في اديني دا رأي وازوا كمالا دو من سابا مفتا كما انا ايا يكو من دي ساقو نن تنبري تاتكي وانا شريني تاير ايكو دا ربو تتشن ساقو تكست كو كما ساقو مصف اكل لمبر ويا سفري بكو سفري uku shida sifiri hudu haya hudu biyar biyar kuma cikin adireshin email na fatimrahma@yahoo.com da kuma shafin fatimrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 17 ga watan Safar na shekara ta 1445 bajira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 3 ga watan Satumba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jali Mu'oyan, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda shi ne ke ba mu dama domin zuwa don amsa waɗannan tambayoyi naku da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم سو كلم ودسور لما أن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم من الله قتن أدم باسك إذا ساف وباسك إذا يوا الله سبحانه وتعالى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Inna za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba. Lallai ɗan adam yawan zalunci ne, sannan kuma yawan mutunci ne. Wata inna rabbaka la ghafurur rahim. Lallai ubangijinka mai gafara ne mai jin kai a wata ayar. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ni'imta ɗan adam da ni'imomi waɗanda suke birjik tun daga ni'imar samuwarsa daga babu. Babu shi Allah ya yi shi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ta za ku kafircewa Allah ku butulce masa alhalin da babu ku ya samar da ku ya samu ku rayuwa. Allah ta'ala al-insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Lalle ya zo wa dan adam wani lokaci da bai zanto ba bai zama wani abin ambato ba, wato babu shi ba a yi shi ba ba a san da shi ba. Amma Allah ya yi ka, sannan kuma ya samar da kai cikin kyakkyawar halitta, ya yi ka mutum ɗan adam mai ƙaƙƙe. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Wanda ya halicce ka ya daidaita ka ya miƙar da kai a kowace irin sura ya ga dama ya haɗa ka. Sai laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah ce na halicci ɗan adam a bisa mafi miƙewar halitta, mafi wato kyan halitta, halitta kyakkyawa. Ya baka ji, ya baka gani, ya baka hankali. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata. Baka ji, baka gani lokacin da kuke cikin mahaifiyarku. Amma da Allah ya fito da ku sai ya sa muku ji da gani, ya sa muku zukata da kuke fahimtar abubuwa. Ba dan kuma ya sai ku gode wa Allah. Saboda haka ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam ba za su lissafuwa. Iskar da yake shaƙa, ruwan da yake sha, ƙasar da yake takawa, inuwar da yake kwanciya a cikin huta, gidajen zama da yake kwana a cikinsu. Dole ni'imomi ne na Allah ya sa maka lafiya, ya baka cikakkiyar lafiya, kana iya kazar-kazar ka je nan ka je can. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji. Ya baka zaman lafiya, kana fita cikin kwanciyar hankali, ka dawo gidanka cikin kwanciyar hankali, kai bacci cikin kwanciyar hankali, ni'ima ce. Saboda haka ni'imomin Ubangiji da ya yi wa bawa ba za su lissafu ba. Amma da yawa da yawan mu abinda muke zaton ni'ima shine zama mutum yana da dukiya, yana da kuɗi, yana sayan abin da yake so ya ci abin da ya ga dama ya ji inda ya ga dama ya hau inda abin hawan da ya ga dama wannan shi muka dauka ni'ima zarar muka rasa wani abu daga cikin wannan sai mu ji cewa Allah ya kwace ni'imar sa sai mu manta da masa godiya akan ni'imomin da ya mana wanda waɗancan ni'imomin su ne jiwon dukkan wata ni'ima da zaka samu bayan wannan duk wata dukiya da Allah zai baka inda zai kwace lafiyar da ya baka ga dukiyar amma baka da lafiya ka nemi lafiyar ka rasa zan faɗi dukiyar ba ta amfani ka da komai ba ga ta ka tara amma ya kwace lafiyar sai an kwantar da kai sai an tayar da kai ruwa ma sai an dura maka kana dawo da shi abin da duka cika amayar dukiyar bai za ta yi maka inda za a ce ka kawo dukiyar gaba daya a daya maka da lafiyar ka kaji ka rasu da gudu za ka ce a bayar ka dawo da lafiyar ashe kaga lafiyar nan da kake cikin ta tafi komai da kake tunani shine ni'imar ka je asibiti ka ga irin mutane da suke rayuwa saboda ba samun wadata ta duniya ita kadai ce ni'ima ba na'am wani bangare ne na ni'ima ba za a ce ba ni'ima ba ce ni'ima ce amma kar ka dauka ita ce ni'imar farko da ta ce ta karshe yayin da ka samu kunci a gurin nan shi kenan sai ka ce Allah ya wulakanta ka ya hana ka yayin da ka samu sai kuma ka shiga fariya cewa an maka lajifa amma al-insan idza babtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza babtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kalla shi dan adam idan Allah ya jarrabe shi ya ni'imta shi da dukiya ya karrama shi da dukiya sai ya rika cewa akraman Allah ya bani kaza ya girma bani ya yi min kaza ya yi min kaza wani lokaci ma kafafa ta yi kafafa isa ta isa har ya gagari kawai dabarar sace da iyawarsa da kutsa-kutsansa da kurɗa-kurɗansa da dabarunsa yasa ya samu dukiyar sai ya shiga wa Allah mutunci kamar yadda Qarun ya yi cikin mutanensa an ba shi dukiya ba inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al farihin wabtaghi fi ma ataka allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardh inna allaha la yuhibbu al mufsidin qala inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya bashi dukiya da makullan taskokin dukiyar kawai suna nauyayyar katti majiya karfi katti majiya karfi al'as usba ulil quwwa ya dora musu sai sun ji nauyin makullan nan ba abin da yake cikin taska ba makullin da ake rufe taskar kawai shi mutanansa masu hankali suka ga alamun fandarewa tare da Qarun suka hadu irin haƙƙin zumunta haƙƙin yan uwantaka a jiya masa nasiha zai masa la tafrah kada ka riƙa fariya inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba san masu fariya da girman kai saboda Allah ya baka dukiya ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka kar ka manta rabon ka na duniya ka ci ka yi sadaka ka taimaka waɗanda suke buƙatar taimako haka zai kamata kai kada ka riƙa barna a bayan ƙasa kada ka riƙa tara a shararai ana ashararanci kana liki kana shaqiyanci ana rereye ana kada kade kana ba da dukiyar ka inda zai saban Allah ne kada kai wannan kada ka ba da dukiyar ka kawai kana wulakanta wasu saboda kana jin kana da dukiya zaka iya sa daura kowa da ki kowa la tabghi al-fasad fil ard Allah ba ya san babarnata ya budi baki sai ya ce inna ma utitu ala ilmin indi ni raban na sani ilimi na da ya bani wannan amma karshe ya ta kasance fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya nutsar da shi a ƙasa da shi da gidan nasa gaba daya to in Allah ya ba mutum dukiya ni'ima ce amma kai ya dauka cewa wannan ni'imar ita kadai ce ni'ima innal insana la yatgha ar-rahu istaghna dan adam zai rika dagawa rika jiji da kai yana daga kai dan ya ga ya samu wadata Allah yana mamakin dan adam kai ka fi komai rauni a cikin halittar Allah ga manyan halittu dan aka kwatanta da halittar ka kai ba kowa bane wa khuliqa al-insanu da'ifa dan halitta dan adam mai rauni amma kuma Allah ya sakhara maka ya hore maka abin da ke sama da ƙasa duka yace ka amfana da su dan adam ya haƙa ƙasa ya gina ta ya taka ya sama ya ƙasa ya shiga ruwa duk Allah ya hore masa waɗannan halittu manya manya da kowanne ɗaya daga cikin halittun nan sun ninninka shi amma Allah ya hore masa dabbobi da waye yake amfani da su to saboda haka muka kai wani mataki na rashin fahimtar rayuwa da mu su wane ne dan adam wane ne a bar kasa muka kawar mataki da muke ganin cewa wani abu shi kadai da ni'ima rasa shi shine rasa ni'ima da za ta samu godiyar Allah duk kuncin da ka shiga ka dubi wani ya shifi ka shiga kunci sai ka gode ni'imar da Allah ya maka in kana jin ka tashi gida baka da abinci da iyalai amma kuma ya baka da lafiyarka iyalanka suna lafiya kana da dama yanzu ka fita ka je nema kuma Allah ya baka ko bara zaka je kai kana da lafiya da zaka je kai bara Allah ya baka wani yana nan ya tashi ba ci ba sha kuma ba lafiyar ba inda zai iya motsa daga inda yake ko ba wanda zai masa to ka kalle shi kai zaka fahimci cewa to Allah ya maka ni'ima Allah ya maka ni'ima za ka kira sallah ka ta masallaci ka tsaya a sahu ka yi ruku'u kamar kowa ka ta sujjada kamar kowa a gama sallah da kai kamar kowa ka tashi lafiya da wani yana nan ya rasa kafafuwansa duka wani yana nan ya rasa idansa gaba daya kai duka waɗannan gabu Allah ya ba maka su wani yana da cikin tashin hankali yake yana rayuwa a inda ake ta yaƙe-yaƙe kashe-kashe kullum yau yanzu an kashe wannan nashi gobe aka kashe wancan dan uwansa jiwa aka kashe wancan nasu yanzu shi ba ta dukiyarsa yake ba ta rayuwarsa yake ta rayuwar mutanensa yake akwai shi ko babu akwai shi kai Allah ya kibutar da kai daga waɗannan abubuwan ya kamata ka tuna cewa akwai ni'imomin Allah da ya maka ɗaya daga cikin ni'imomin da ya zare maka su duk abin da za ka mallaka sai ka iya sadaukar da shi don ka samar wa kanka wani ni'ima yau a ce ka kawo duk abin da ka mallaka ko a cire maka idanka za ka bayar ka zauna da idanka ɗaya ka zauna da idanunka biyu amma Allah ya bar maka idanunka lam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn ce ba mu sanya masa idanuwa biyu ba muka sa masa harshe muka sa masa leɓɓa guda biyu wanda yake magana da su wani Allah ya kwace magana ya kwace jin baya ji baya magana kuma yana nuna rayuwa saboda ka shi dan adam a kowane yanayi kamata ya zama mai godewa Allah ka gode wa Allah loma dai in Allah ya baka kai bakin ka ka gode masa annabi yana cewa inna Allah la yarda 'anil 'abd ya'kulu al-akala fa yahmadu Allah 'alayha Allah yana yarda da bawan da zai ci abinci ko roba ɗaya ce ya kai bakinsa ya ce alhamdulillah Allah zai yarda da shi wa ridwanu min Allah akbar akwai abin da yake yarda Allah akwai abin da yake ka sami yardar Allah duk fafutukar da musulmi yake shine sami yardar Allah ce in kai loba ɗaya ka kai bakinka ka ci ka ci ka ce Allah alhamdulillah amma a yau saboda wani abu na juyawar rayuwa da muka samu kuma dama ita da ruwa haka take hawa da sauka ne yau ka samu gobe ka rasa yau ana da cikin yalwa gobe a shiga cikin kunci ba wanda duniya ta tafi masa daidai wa daida wata rana ya sa wata rana ya rasa ka dauko tarihin musulunci haka kai ta tafiya wani lokaci a shiga cikin wahala sahabbai sanda suka yi hijira zuwa Madina wahala wahala ba irin wacce ba su sha ba mu har yanzu ko labarin ta ba a yi a cikin mu a ce an sha irin ta bayan sun rabu da an raba su da gidajensu an raba su da sana'arsu an raba su da ƴan uwansu an raba su da garinsu gaba daya sun dawo da gari ba kunta ba su da komai ba su da kowane sana'a su an kwace ta mutanen Makka ɗin kasuwa ne kasuwanci suka sani an koro su garin da noma ake yi sannan noma ba su iya noma ba ba garin ɗin kasuwa ba sannan in ma da kasuwancin babu kuɗin an kwace kuɗin an danne an cinye ga su baki saboda ka mutum zai zauna da riga guda ɗaya take ta mai ta har ta yi yage ya maho nan har ya zanto ma ba abinda zai maho da shi ba abinda zai faci a ribarsa har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mata a sallah in an yi ruku da Allah kar su dago a sai maza su dago kada su ga al'auran maza masallacin annabi babu shimfiɗa gidan mutum in ka ji za ka samu wata shimfiɗa ce ko haɗe wata abin nan duk ta koɗe ta ciccinye haka annabi ya zauna cikin wani lokaci mai tsawo har sai da aka samu fatu khaibar daga lokacin ne aka fatu khaibar shekara ta bakwai aka yi shiga hijira sai aka duba da tazaran lokaci da aka ɗauka cikin matsatsi da kunci sai da aka Allah ya buɗa wa khaibar ya buɗa manzo Allah khaibar sannan kuma aka riƙa samun abinci isasshe sannan wadata ta fara samu sannan kuɗi ya riƙa zuwa daga Bahrain aka riƙa samun abinda sahabbai suka samu ɗaya walwala to kuma a haka wani lokaci sai a zo kuma abu ya ƙara rikicewa a zamanin sayyidina Umar har yunwa aka yi amin ramada har yunwa aka yi mutane suka riƙa cin ƙashi a dake ƙashi a jika a sha har ta kai annabi sayyidina Umar ya dakatar da haddin sata ga ɓarawo in aka ya saci abinci saboda tsanani ya kai tsanani a zamanin sayyidina Umar daga baya kuma aka sake buɗe abinnan da aka yi futuhat aka shiga kasashe aka ci kasashe da yaƙi arziki kuma ya malalo ya kwararo to babu sanda rayuwa ta tafi a yanayi ɗaya kawai kai tunda Allah ya yi ka baka ciwon kai baka zazzabi baka mura baka ciwon ciki kai haka kake kawai tunda ka taso kai baka rashin lafiya ba a haka dole wata rana ka tashi jikinka yana ma ciwo cikinka yana ma ciwo kana malaria kana zazzabi kana waye wata rana kuma ka je ka garau kamar ka kana da zaki haka ke jinka da kawo kana kuma ka kwanta baka da lafiya wata rana ka tashi kana murna ka rasa ma me yasa kake murna wata rana ka tashi ranka a ɓaci saboda wani abu wani ya ɓata maka rai haka rayuwar take hawa da sauka to abinda ake buƙatar bawa shine kullun ya riƙa duba ni'imomin da Allah ya bar masa bai karɓe ba in ya karɓa ni'imominsa gaba ɗaya zai zama babu shi ita kanta ni'imar samuwar ni'ima ce to uwa uba kuma a ce Allah subhanahu wataala ya barka da imaninka da addininka da aqidarka wannan rashin bai kai ka ga kasar yadda addininka ba da aqidarka da imaninka wannan shine ƙololuwar ni'ima da babu wanda ya kai ta ni'imar addini ita ce ƙarshen ni'ima ita ce ni'imar da babu wacce ya kai ta ita ce cikakkiya Allah subhanahu wataala lokacin da ya gama saukar da ayoyi da hukuncin alqur'ani aya da take cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ce ayo da cika muku addininku da cika muku ni'imata saka babu ni'imar da take ni'imar addini ni'imar san Allah da manzansa ni'imar bin Allah da manzansa ni'imar aiki da abinda annabi ya zo da shi in ka rasa komai amma Allah ya bin maka addininka da yau in ka mutu ba za ka yi asara ba to an ban maka gagarumin ni'imar da babu wanda ya kai ta saboda ita ce ni'imar da za ta gadan maka da wata ni'ima ta har abada to duk sanda bawa ya tashi ya dinga tuna waɗannan ya riƙa gode wa Allah mu riƙa gode wa Allah amma a yau saboda kuncin rayuwa da aka shiga da muke addu'a muke fatar Allah ya kawo mana sauki Allah ya yi mana sai ka ga kowa ka taba kafin ka ji alhamdulillah a gaban abakinsa sai ka ji surutai sai ya fara baka ka'ina ai abu ba magana ce yaya kuna lafiya ya yau ka'ina ai abu ba magana kai dai kawai aisha amma abun kai ayi tsanani yayi tsanani ba za ka ji kalmar alhamdulillah ta fara fitowa daga bakin sa ba ya kamata ka fara alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah in so kana da wani bayani ko wani za ka kara sai ka kara amma sai dai ka ji bakar magana a zaki shugabanni a zaki waye a zaki waye wanda kuma dukkan mu da mu da shugabannin duka muna da tarayya a cikin kowa ya bada wata gudunmawa cikin shiga yanayin da ake ciki ba dalilin da zai sa kawai karkadu wannan sama kai ka kasa gane laifinka duk muna da kowa yana da wani kaso na wani ya fi wani amma kowa yana da wani kaso da wata gudunmawa da ya bayar wani contribution da ya bayar wajen a shiga tsananin da aka shiga imma a aikace imma da halayyarsa da ɗabi'arsa a junanmu ba mu ragwanta a junanmu ba duk wanda ka bashi aiki kana zaton cewa zai yi gaskiya zai amana aiki ne zai yi ka zabiya shi amma sai ya cuce ka kuma ya koma gefe ya zagi shugabanninsa ka bashi aiki maimakon ya yi aikin ya cinye kuɗin ya ƙi yin aikin ya gudu ko ya zo maka aikin mara kyau ka yi magana ma iya gaya maka baƙar magana kuma daga baya ka gan shi gefe yana kuma zagin shugabanni marasa gaskiya marasa abinci in ba ba su da gaskiya to kuma na kasar haka kuke wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha ma kanu yaksibun in muna zaluntar junanmu sai Allah ya kawo su azzalimai wanda zai sufi ƙarfinmu mu ma saboda ba zama masu godiyar Allah ba zama masu godiyar Allah da a bisa ni'imar da ya mana ni'imomin sa kuma ba za su lissafu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha shi yasa Allah ya ce innal insana la zalumun kafar amma dan adam saboda zaluncinsa da rashin gaskiyarsa da butulcinsa baya iya ganin waɗannan ni'imomi Allah subhanahu wata'ala ka ba mu harshen da zamu gode wa ni'imomin ka a koyaushe ka sa mu riƙa ganin ni'imomin ka na zahiri da na baɗini da kai da ka cika su gare mu asba gale ni'imahu zahiratan wa batina Allah ka samu ga waɗannan ni'imomi na zahiri da na baɗini Allah ka ba mu dace
Jami'u sumani malala ya saka ya fare Jami'u mutu farko ya taso daga wanda yake cewa menene hukuncin yin sawun sallah a gaban liman daga cikin harabar masallaci a ranar juma'a
sallah a gaban liman malamai suna da maganganu daban-daban akai ba dai na farko dai sallah a bayan liman shine asali zama liman a gaba saura kuma suna bin sa a bayan mamu mutukar dai sun zama su mutum uku mutum biyu mamu biyu abin da ya sama zai suna bayan liman wannan shine al'asal shine ka'ida shi yasa liman ake ce masa al-imam al-imam daga imam ne gaba saboda shine jagaba shine a gaba sai yayi ake da baju ila al-imam li utamma bi to idan wani yazo ya salla a gaban liman da gangan bayan ga wuri a baya bai je yayi salla a baya ba ya tsaya gaban liman da gangan yayi salla to jumhur ba zai sace bai da sallah malikiya sai ta sallah su tayi amma yayi bakarwi amma jumhuri mafi yawancin malamai sai bai da sallah ya saba wa tsarin sallah da aka tsara ta jam'i a gurin malikiya bakaruhi ne yin sallah gaban liman amma sallah ta inganta a gurin jumhur malamai suna cewa sallah ba ta yi ba inda uzuri ne fa inda uzuri mutum ne saboda bai samu wurin da zai yi sallah ba cunkoso yawan jama'a ba bai iya samun gurin da zai sallah a bayan liman sai a gaban liman saboda charan jama'a to daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ba ya da sallah ko da ma ba da gangan yayi ba ba wanda akwai tsarantawa a ciki wasu da cewa sharaɗi ne duk sanda aka rasa sharaɗi an rasa mashruu da cewa sharaɗi ne yin sallah imamu a baya in aka rasa sharaɗi babu aiki wannan magana wasu daga cikin malamai sun faɗi ta amma tana da rauni magana mafi inganci ta malamai shine inda uzuri da zai sa mutum yayi sallah kamar saboda cunkoso saboda yawan jama'a sai ya tsaya gaban liman sai ya salla dole sallar sa tayi domin duk wani wani wajibi karkari kace tsaya a bayan liman wajibi ne to duk wani wajibi idan babu idamar yin sa yakan sarea ko tsayuwa a salla idan mutum bai yi salla a tsaye ba in mutum bai yi salla a tsaye ba yana iya zama kaga rukuni ne amma zai sarea saboda babu istia'a ba za a iya yin shi ba haka duk wani abin da aka ce farali ne ko wajibi ne a sallah amma ba zai yiwu ba saboda wani dalili wani uzuri to sai ya sarai wannan abu amma ba za a ce abin gaba ɗaya bai yi ba su wadancan masu tsanantawa sukan ce sai dai ya hakura ya sallar sa shi kadai indai bai samu wuri a bayan liman ba amma wannan ba za a sa masa wannan hukunci ba saboda haka in masallaci akwai wuri a baya ko a harabar masallaci akwai wuri a baya in mutum da gangan ya yi sallah gaban liman bai da sallah amma idan ya cika cinkoso ya yi cinkoso kamar yadda abinda yake faruwa ya wuce a masallacin juma'a abu za ka samu cewa cinkoso ya cika in ka yi nisa a can bayan ko speaker ba ta je ba ba ka iya bin sallar daga can ba saboda ka ba ka da inda za ka yi sallah ka yi ka bi liman sai ta gabansa wannan babu komai uzuri yana iya sawa a yi haka amma indai ba uzuri ka zo sallah ka zo masallaci da wuri to kaf ka zauna gaban liman ka zo da wuri ka zauna a bayan sa sai wanda yazo babu wuri a baya to shi wannan kaga yana da uzuri to shi wannan in yayi sallah gaban liman ba sai sallar shi tayi wannan shine zabin wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah
to sai ne malamin da Allah yana so a kara jan hankali ga masu surutu a lokacin da liman yake kulluba a ranar juma'a yace saboda yanzu abin yana ta kara yawa tsakanin mutane
to wannan din rashin daukan ibada ne da muhimmanci yawanci mutane sun dauki ibadar kamar al'ada ce yana ganin kawai ana zuwa juma'a kawai zai je amma shi inda za a ce ma an dakatar da sallar juma'a ba damuwa ma zai ba yawa ce an samu wata azzalimar gwamnati a ce ba ta addini tana fada da addini ce ta hana sallolin juma'a ta kulle masallaci ba zai yi wani damuwa ba sai dai dan adawa ne kuma ya adawa saboda siyasa to kaga wannan irin su dan sun je masallaci suna surutu haka yi mamaki ba so shi sallar juma'a ba ta gaban sa kawai dai dole ta zama masa ka a ce baya zuwa to sallar juma'a sallah ce mai girman gaske ce idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ana ce da zarar aka kira sallar juma'a maza ku tafi sallah ku bar kasuwanci bar ciniki saye da sayarwa Allah ce wannan shine alkhairi in kun sani sana ka kira sallar juma'a farilla ce akan dukkan wani wanda yake mazaunin gida namiji mai lafiya wanda babu wani uzuri da zai hana shi to yana wajibi ne ya je ya samu sallar juma'a daga cikin wato hukuncin sallar akwai sauraron juma'a akwai sauraron huduma matukar ka zo liman yana huduma to ka tsaya ka saurari hudubar sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qala li akhihi wal imam yakhutub man qala li akhihi asmut wal imam yakhutub faqad laga duk wanda zai ga dan uwan sa yana magana sai ya ce ishuru alhalin liman yana huduba to yayi yasashiyar aiki malamai suka ce ba anan lago anan ya rasa ladan sa na juma'a ya rasa ladansa na juma'a ya tashi ya yi juma'ar ta dauke masa sallar juma'ar da sallar azhar amma kuma ba sa ba lada to kaga wannan wanda zai yi umarni da kikkiawan abu don wani yana surutu kace ishuru umarni da kike masa kikkiawan abu kana hana shi mummunan abu ne amma kai ma aka ce kaka ga masa haka in kai haka ga abin da to ina shi ga yake surutu kai da kake masa ishuru kai ne aka ce ma kai rashin kai yasashen aiki a rugurin ko yasashiyar magana malamai suka ce ma ana ba ka da lada to ina ga shi wanda yake surutu shi kuma kaga ba maganar rashin lada bane shi hadda zunubi in kai an cire maka ladan ne kawai an bakka haka nan ba a dora maka ba a bika da zunubi ba shi da ban babu maganar lada tunda shi ma yayi maganar amma kuma za a bi shi da zunubi saboda yana keta hurumin abin nan saboda hatta mala'iku da suke rubuta register masu zuwa sallar juma'a kowa gurgurdan yadda ya zo a rubuta shi a masaladan sa kowa gaggawar da ya wato shigo zuwan sa da wuri gurgurdan zuwan sa da wuri a rubuta sunan shi a sa masaladan sa har lokacin da liman zai hawo minbari zarar liman ya hawo minbari annabi ya ce sai su rufe wannan littafi sai su zauna suna sauraron hutuba hatta mala'iku da ba a kallafa musu so a kallafa musu wani aiki wani abin da liman zai ce ku yi ku bari bai shafi mala'iku ba mala'ika shi da ban la ya asuna Allah ma amarahum yafalu wal umar wa'azin liman ba shi zai sa mala'iku su tsoro Allah ba ko su kuka ko su sun saba wa Allah ko su tuba ko wani abu dama su ba sa yi amma saboda girman al'amarin annabi ya ce da zarar liman ya hausa su zauna su rufe littafin su saurari huduba to in wanda shi huduba ba dan shi ake yi ba an ce ya bari ya saurara kai kuma dan kai ake huduban nan liman dan kai zai zauna shirye huduban nan ya yi maka wa'azi ya hana kai sa kai gyara maka abin da ya kamata ya gyara maka abin da ka bata kuma kai ka ki sauraran sa wasu ana huduba sanar da nan da waya kar kai mamakin a samu wanda yake chatin ma ana huduba yana chat na banza da wufi kaga wannan rashin sanin muhimmancin sallar juma'a ne rashin sanin muhimmancin ka duba dan girman sha'anin juma'a cewa in aka kira sallah ma'ana lokacin da liman ya hawo minbari da dan ya kira sallah duk cirkin da aka kulla bai kullu ba batacce ne kuma masu wannan cirki sun saba wa Allah ciniki abin da Allah halatta wa halallahu albay'a ce ya halatta ciniki amma a daidai wannan lokacin saboda girman sallar juma'a aka ce duk ma wanda ya sake yin wani ciniki bayan ya ji kiran sallah liman ya hawo minbari suka kulla wani ciniki cinikin batacce ne kuma sun saba Allah ashe kaga wani abu ne sallar juma'a wani abu ne mai girma ka duba fa makufin azhar take zama azhar sallah ce ta farilla sallolin farilla sallah cikin rukunin musulunci ita wannan juma'a in kai ta ba azhar makofin azhar ce ranar juma'a idi ne na musulmi saboda ya kamata mutane su fahimci girman sha'anin juma'a su dauke ta da muhimmanci su hatsar da dukkan wani abu na shiririta da shirme yayin da aka ce ana sallar juma'a wanda huduba tana daga cikin bangare na sallar juma'a
sai wannan mai tambayar yake cewa mallam tambayar sa ita ce shine ya karbi hayar gona lokacin fara shuka ya biya kudin hayar to sai zama a cikin gonar akwai wata bishiyar da take yaya wadanda ake sha to da ta yayan kafin ya kai ga cire kayan gonar sa sai ya diba ya zo da shi gida mutanen gidan nasu suka sha har ma aka zo aka siya shine ke tambayar ya halatta ya ci gaba da diba ana sha kuma ana saidawa kasancewar ya riga ya biya kudin hayar gonar ko kuwa dai ba shi da ikon yin hakan kasancewar asalin gonar ba ta saba ce kuma ba saida musu da ita aka yi ba
to wani ya danganta da yarjejeniya da suka yi da mai gonar in sun yi yarjejeniya da shi ne akan zai yi noma ba wai itacen da yake ciki ba ne suka zama ya ba shi amfanin cikin kansu bai mallaka masa amfanin itacen ciki ba amma shi ya noma ya shuka nashi ya girba nashi sai kuma ya zama na yana tsinkar masa ƴaƴan itatuwansa da suke cikin gonar wannan yana shan abin da ba nashi ba amma in yarjejeniya ta kunsa da wannan cewa to a gonarka akwai bishiya na tana ƴaƴa mangwaro ne ko na ko haddasu nake so a bani hayar gaba daya yace ya ba shi hayar shikenan ya gwargwadon wannan lokacin da suka yi abinda duk ya samu nashi ne amma in ba haka ba to wannan bishiya da ya zo same ta ta mai gona ce ba su yi yarjejeniyar da ita ba shi ba mai gona kashi za ka yi noma ya baka abinda ba ya baka bishiyoyinsa ne ba in ya baka tare wani ma sai ka ce za ka sare so ya danganta da yarjejeniyar in ba ita wannan usulun shajar da abinda suka tsarar da na mai gona ne sai dai in akwai wannan ya shiga cikin yarjejeniya to ba wani abu
sai wani take cewa mallam ya inganta ta yi wa mahaifinta wanda Allah ya masa rasuwa umara bayan ta kammala ta ta umarar ta ce idan ya inganta a ina ne ya kamata ta ɗauki haramar yin wannan umarar sannan kuma ce za ta iya wa shi ma mahaifi za ta iya wa mahaifiyarta mara ta tsofa umarar bayan ta kammala wa mahaifin nata
to da umara da hajji duk abu ɗaya ne ibada ce da ake da ta hada gangar jiki da kuma dukiya na zai je umara da wanda zai je hajji duk sai sun yi amfani da dukiyar su wajen tafiya da guzuri da kuma amfani da gangar jikin su da karfin su to abu ne sananne gurin malamai cewa hajji ana yin ana wakiltar wani a yi masa hajji saboda wani dalili to haka ne ita ma umara za a iya samun wakilci a cikin ta akwai hadisin Abu Razin al-Uqayli da suke sunan Abi Dawud Tirmidhi da Sadrak na Hakim da Ibn Jarud Imam Ahmad ya inganta shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ya tambaye shi cewa wani ya tambaye shi cewa ya Rasulullah inna abi shaykhun kabir babana tsoho ne tukub ba zai iya zuwa hajji ba zai iya masa hajji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce hujja an abika wa atamir kayi wa babanka hajji kayi masa umara wannan hadisi shi kadai ne yazo da maganar umara akwai hadisin shabruma hadisin ibn abbas wani mutum nabi ya ga wani mutum yana da wafi yana da baika allahumma in shabruma nabi ya ce kayi wa kanka hajji tukunna ya ce ya ce hujja an nafsi ka sun ma'an shabruma ya zama shi waye shabruma ya ce wani dan uwana ne ko wani makusanci na ne nabi ya ce kai kayi hajji tukunna ya ce bai yi bai ce to ka fara yi wa kanka hajji sai wata shekara sai ka zo kai wa shabruma to wannan ya nuna kenan ana niyaba akan iya wakiltar wani ai masa hajji ko a wakilce shi ai masa umara wai hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas ko wannan sa sai wani yake cewa Rasulullah mahaifiyata ta mutu afa a hujju anha na yi mata hajji ta rasu na yi mata hajji a zai yake cewa yi wa abin nan wata ce take tambaya na yake hujji an ummiki ko hujjuj an ummika kai wa mahaifiyarka hajji namiji ne yake tambaya mahaifiyarsa ta rasu mata hajji a nuna cewa mata hajji wannan duk yana nuna cewa ana iya wakilta sai dai wa za a wakilta aiwa wasu malamai suka ce ana wakiltar wanda yake da rai ne saboda dole sai da umarninsa shi wakilci ba ka yinsa sai da umarnin wanda zai baka wakilci har kawai baka cewa kai wakilin wani ne sai in shi ya baka wakilci ya ce to in mai rai ne zai iya ba da wakilci ya ce aje a yi masa saboda shi ba zai iya tsufa ko rashin lafiya ko wani abu sai ba da wakili to nan ne za ka iya yi masa amma bai baka umarni ba za ka yi masa ba kaga tunda sai da umarni kaga a gurinsu ba ta ce ba za a yi masa ba amma magana mafi inganci ta malamai shi ne waɗanda suka ce mai matacce za a iya yi masa ko da umarni ko ba umarni sai da ya riga abin da kama hadisin ce inna ummi matat wa lam tahujj ce mahaifiyata ta rasu ba ta yi hajji ba nabi ya ce ki yi wa mahaifiyarki hajji kaga ta ce ta rasu annabi ce ki yi masa ki mata saboda haka za a iya mace za a iya abin kafuwar za a iya mace za a yi masa hajji ko da abin da wanda kuma yake da rai saboda tsufa ko kuma wata rashin lafiyar da ba zai tashi ba bai samu yayi hajji ba ko umara ba za a iya masa amma in yana da lafiyar sadakan yana da ikon zuwa umara to ba a yi wa mutum umara ko hajji ya ce bana bai samu zuwa ba bari yi masa umara ba ba ta bana ba ta zo ba bari mata umara a'a tana da lafiya za ba ta taba yi ba ba bana ta taba yi ko tana da lafiya ba ta taba yi ba amma tana da ikon ta zo ta yi ko da a lokacin da kake nan kai ba a lokacin ba ta samu ikon ba amma kuma tana da lafiya da za ta iya samun ikon ba a yi wa mutum hajji kawai ni yanzu lafiya ta lau ban yi hajjin musulunci ba kuma ba ni da kuɗin da zan je in hajji ba a ci hajji a yi mun sai idan mutum ya mutu ko kuma ya samu larurar da ko da zamar ta zo ba zai iya hajji ba to wani shi ake wakilta to shi ma sai ya wakilta ka shi ma sai ya wakilta ka in dai mai rai ne in mutum ce ne wani ba sai da wakilci ba amma in mara wani shi ma sai ya wakilta ka sai ya ce ka yi mun ba haka kawai ka bushi iska baka ce zan yi wani ma sai ya gama ya ce ai na maka umara shi wakilci yana buƙatar wanda zai bada wakilcin ya bada umarni shi yasa wannan tambihi ne ko a wajen daurin aure ana samun irin wannan kuskuren sai kaga wakilin ango wanda zai karbo ango aure ya makara bai zo ba sai kawai jama'a sai a nuna wani cikin abokansa to kai ka karban masa mana to wannan bai yi ba bai bashi wakilci ba dan me zai karban mu abinda ba wakilcin sa saboda an bawa iska aure ba a yi shi a yadda ya dace saboda inda wakilci ya kama ya gama ke jira zuwa ce to ai ni fasa ne shi yasa ba da kiruwa ko da turawa kaga ba a samu asiga ba ita siga ita ce wanda yake neman aure ya fadi bukatarsa ko dai shi mijin shine yazo da kansa ko wakilin sa da yake a matsayin sa ya nemi bukatarsa a gurin wanda zai bada aure mai aure ya ce na aura masa da an yi haka shikenan fata ce aure ba ya dauro wannan na karba din da ake cewa duk karin gishiri ne ba da ce ne ma aka ce an baka da wannan ya ce na baka shi kuma sai ce na karba inda shi wali zai fara to shine wanda zai ce na karba ce na aura maka yata kaza kaza ce to na karba ko na karba masa amma in shi ce ka bani sai ce ungo to ba sai kuma ya ce na karba ba to amma dai an saba wannan aka taje ba ce na karba ba sai tafi yana jin wani kaikai a ransa kamar an yi auren ba karba ba kuma an bayar bayan shi ya nema to shi yasa wani lokaci mukan hakura mu ce karban masa amma ba wai dan ya zama dole ba kai ka nema ka ce an baka shikenan magana ta kare to anan ba a bawa wanda ba mijin ba ba kuma wakilin sa ba sai haka kuskure ne idan wakili bai zo ba ko ya makara ba kuma shi angon ne ya wakilta wani abun ba kawai sai dai a ce wane ka je ka karban masa ai abokin sa ne ga wancan abokin sa ne ko yayan sa ne ko kanin sa ne ko kazatin sa ne shi wancan na asalin bai zo ba kuma ba a yi magana da shi wanda yake mai neman auren bai wakilta shi ko baban angon yana gurin sai ce kai karban masa wannan duk ba ta yi ba sauna ka ya kamata su kansu limamai da suke daura aure su yi la'akari da wannan mutane ba lallai su fahimci shi girman sha'anin wakilci yana bukatar izinin wanda zaka wakilta ya shi ya baka izini to sannan ka zama shi a gurin da abinda kai kamar shi ne yayi da izinin shi da wurin shi kake amma ba ka da izini to ka zama fuduli a wanda ba a saka ba kai saboda ka inda aka yi wannan wataƙila ana zuwa shi munji ya ce to ai ni fasawa ne shi yasa nake tura kowa an bata min rai ne naga bazan je ba kuma bazan tura kuma zan gaya musu ba ka za ka yi da shi ka ce ya karba wuri bai karba bai kuma sa ka karba ba
sai wannan kage cewa malam tambaye ta ji ce mace ce ta rasu ta ba iya bayan ta ba iyawo ta ba iyayenta sadakin ta za su cika mata a siya mata firji idan ta yi sana'a kafin su samu kuɗin cikon kuma sai ta rasu shi ne suke tambayar shin malam wannan sadakin da ta bayar ya za a yi da shi
sadaki mallakinta ne ta rasu ta bar dukiyar sadakinta ya zama dukiyar gado za su ci gadonta su za su raba wannan dukiyar wannan sadakin
to sai ne gita da Allah malam akwai nasi ne da ya tabbatar da idan an karanta suratul mulk a ayar ƙarshe a ce Allahu rabbul alamin
wallahi ban san wani nasi ba ne faɗa haka ban san shi ba
sai gita malam wannan da ya halatta mabiya ba sa son abu amma kuma shugabanni su dage lalle sai sun aiwatar da wannan abun bayan kuma barin sa maslaha ce ga su al'umma
to wataƙila da juya tambaya yayi tare da za ta fi daidai shin ya halatta shugabanni su yi wani abin da zai cutar da mabiyansu haka ya kamata amma shugabanni suna ga maslaha ne kai baka gani a matsayinka na mabiyi ko wasu su kowa sa ganin maslaha ne wannan tana yiwa sabanin fahimta ne su wataƙila su san hango maslaha kai baka hango ta ba amma in cewa kai shin ya halatta shugabanni su yi wani abu da zai cutar da waɗanda suke shugabanta ba zai halatta ba duk wani abin da zai cutar da waɗanda ake shugabanta ba ya halatta da shugabanni su yi shi duk abin da ake buƙatar shugabanni su shi ne su kiyaye maslaha su kiyaye haƙoƙin waɗanda suke shugabanta kar su yi abin da zai cutar da su haka in ya zanto zai abin da zai cutar da su ya zanto azzalimi kenan bai zama mai adali ba amma in abu ne ya taso shugabannin suka zauna suka tattauna suka ga cewa akwai maslaha kai kuma kai tattauna da abokanka da jama'arka da ƴan uwanka da kungiyarka ka ce ba maslaha wannan sabani ne wajen fahimtar maslaha wataƙila in aka bincika su fi ka gaskiya ko kuma kai ka fi su gaskiya wannan duk ba za a yi amma an kace za su yi abinda zai cutar da su a baya halatta shugabanni sai abinda zai cutar da waɗanda suke shugabanta
ne kace malam mutumin da ya manta bai karatun yanka ba a lokacin da zai yanka dabba sai bayan ya yanka ta yi tuna shin menene mafita kuma ya matsayin wannan dabbar
a wanda yake ita shi yanka na abinan a na abinan fadar bismillah a lokacin yanka wannan wajibi ne Allah subhanahu wataala ce qulubi ma zikra smullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa in kun yi imani da ayoyinsa saura ta qulubi ma lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu lafisq kada ku ci abinda aka yanka ba da sunan Allah ba wannan abu fasikanci ne wa da fita ne daga biyayyar Allah to malamai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa in aka yanka abu aka manta to ba za a ci ba wannan magana shi wanda ya yanka yayi mantuwar bai da laifi suka ce bai da laifi saboda mantuwa yayi la tu akhizna in nasina aw akhtana shi bai laifi ba amma naman da aka yanka ba a faɗa sunan Allah ba aka yi mantuwa ya zama mushi suka ce saboda an ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba ambaci Allah ba lokacin yankansa sai anan ba a ce ba ambaci Allah ta hanyar mantuwa ba ambaci Allah ta hanyar ganganci ba ko ta hanyar mantuwa saboda su kowane irin ma yanayi ne dai aka yanka ba ambaci Allah ba suka ce ku ci dan haka suka ce inda gangan yake ambatan Allah ya yanka to me wanda ya sa shi ya yanka ba zai biya shi naman tabbas in kuma biyan sa yayi ya yanka ya biya shi ne ya yanka ya masa yanka sai bai ambaci sunan Allah ba shi ma zai amma in yana fito da dabba sai ke ne wa zai taimaka mun in yanka dabban nan sai wannan ci zai taimaka maka yana karba sai da roƙa bai bismillah ba kaga ihsani yazo yi kyautatawa yazo yi amma kuma yayi kuskure suka ce ba za a ci naman ba kuma zai biya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma alal muhsinin min sabi ba hanyar da zai saka kama mutumin da yazo ihsani to amma dai wannan ra'ayin yana da rauni ra'ayi wanda yake na wasu da yawancin ma malamai su a gurin malikiya ambatan Allah mustahabbi ne haka dan an manta shi amdan ausawa za a ci dabba ma sauran malamai suna ganin cewa ambatan Allah a wajen yanka wajibi ne amma idan mutum ya manta ba da gangan ya bari ba inda gangan ya bari ba za a ci soyayyen kan ba ya da gangan ya yanka ba ci bismillah ba za a ci ba amma in mantawa yayi to wannan za a iya cin yankan babu komai saboda ba za a kirawo wannan abun fasikanci ba za abin da aka yi shi da mantuwa ba za a kira shi fasikanci ba shi kuma can Allah ya ce wa ya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa innahu lafisq shi to wannan ba za ka kira shi fisku a shekara da za a iya ci wannan shi ne ikhtiyarin zaɓin shekul islam ibn taymiyya kuma shi ne magana da tafi inganci in mutum ya bar mantuwa ya bar bismillah wajen yanka da gangan ya ƙi faɗarsa to ba za a ci ba amma in bisa rab kanuwa bisa mantuwa ya bari bai da laifi sannan kuma za a iya cin dabbar ba komai
to sai wannan take cewa malam wata baiwar Allah ce aka baiwa wani auren yar uwarta to baya a baya yana da sana'a gurguwa to ta gwangwan da kayan nau yana sayarwa yanzu kuma sai ya koma sayar da jakai yana kai su kudu kuma ya tabbatar cewa galibin waɗanda suke sayarwa a can din ba amfani suke da shi ba suna yankawa ne kuma suna sayar suna wato suna yankawa ne suna ci to dai tayi da shi ya daina wannan sana'a ba ta da kyau ya kuma ki din sai ta tafi gida ita matar ta su kenan da tsohon ciki ta gaya mahaifanta abin da ke faruwa sai suka ce ta koma ta haifi abin da ke cikin ta bayan ta haihu sai a raba auren shi ne mai tambaya take cewa tana so ta ji shin ya matsayin raba auren su sannan kuma menene hukuncin da mahaifanta suka yanke na ta koma ta ci gaba da zama yana ciyar da ita da haramun har sai bayan ta haihu
idan har ya tabbata haramun yake ciyar da matarsa bai kamata ta zauna da shi ba haka ba ta nemi saki ta kuta daga shi ba za ta rayu a ƙarƙashin mutumin da yake kasuwanci na haram ba daidai yake da wanda yake sata ko yake fashi yana kawo abinci a gida ba halatta mace mijinta barawo ne ya je ya sata ya samu abinci ya kawo mata ci in tana da hanyar za ta kwaci kanta to dole ta kwaci kanta daga wannan abin din idan ta kasa kwata kanta saboda wasu dalilai ila ya kai ta garin da babu kowa ba ta da kowa ba ko idan za ta yi guruwa a ga zo ka bayar garkuwa da ita to sai ta ci gurgudan abin da zai rike bata ciki ba ta ci ta yi bushasha ta wuce iyaka ba da zama kamar wanda illa malitturra abin nan fa malitturra ghayra baghin wala at ta zama mutarra kamar mutumin da ya shiga matsatsi aka ce ya ji mushi to ita ma haka ne za ta ci gurgudan abin da in tana da kudi za ta ci da kanta ba shikenan sai ta ci abincin shi ba amma in dai har za ta iya samar wa kanta yanci ta kwaci kanta wannan bai halatta ci gaba da zama da shi alhalin tsantsar sana'a sa shine haramun ba wanda ya sha bamban da mutumin da yake sana'u daga ciki akwai ta haram yana da sana'ar sa yana da shagon sa yana da kantin sa a kwari ko a sabon gari sannan kuma yana harkar riba ko kuma yana harkar caca kuma saboda ka ga na halal ga kuma na haram to wannan ba laifi ta ci daga abin da ta samu daga wajensa saboda an firinja yadda jalibin abin da yake samu na halal akan abin da yake samu na haramu sai ta ci abincinta daga wajensa haramun ɗinsa kuma yana kansa amma ya zato tsantsar sana'ar ita ce haramun ɗin babu wata da aka sani yana yi to wannan bai halatta zaura ta ci haram tana ƙarƙashinsa ba.
Mala lai sakar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakamakon tambayoyinku ta hanyar alko da rubutaccen text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-6-0-4-1-5-5 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim Hoyan babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar shirin Anas Idris Hassan na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.